Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 30 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba ya ku makiri ne tare da Hausa dan mai suru. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Murabus din shugaban Robert Mugabe a shekarar da ta gabata ya janyo hankalin mutanen da ba su taba tsayawa takara ba. Shugaban kasar Amerika Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati idan majalisa bata amince da gina katanga akan iyakar Amerika da Mexico ba. Jam'iyya mai mulki a kasar Cambodia ta bayyana cewa ta lashe dukkan kujerun majalisar kasar, abinda ya maida kasar karkashin jam'iyya daya.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai sabon hari a tsaron hukumar Gasol ta jihar Taraba, kuma sun kashe mutane sama da 6.
Suka fito daga cikin gidan sarki, sai suka shigo gidan mu na, sai suka shigo daki na, suka buga kofa, suka shiga daki na. Suna cewa ka fito su uku da bindiga a hannunsu. Ka fito sai ya ce na am, sai ya sauko daga kan gado.
Da safiyar yau Litinin ne kuma majalisar dokoki ta jihar Kano ta tsige kakakinta da kuma mai gurbinsa da mataimakinsa, lamarin da ya sa masu fashin baki akan siyasa ke cewa
ta iya yiwuwa akwai wani abu wanda nan gaba zai fito wanda zai nuna cewa wannan abubuwan da ake na dambarwar siyasa da kuma tsige jagoranci na majalisa watakila za a iya alakanta shi da irin wannan.
Shugaban muryar Amurka Amanda Bennett ta bude wani taron bita da muryar Amurka ta shirya wa 'yan jarida akan yaki da cutar shan inna ko polio a turance. Bayan haka Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirinsa ilimi garkuwar dan adam. Sai kuma ra'ayoyi da kuma sarari kuke aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Murabus din da shugaba Robert Mugabe a shekarar da ta gabata ya janyo hankalin mutanen da ba su taba tsayawa takara ba. Hakan yasa suka shiga siyasa a wannan zabe mai dimbin tarihi da ake gudanarwa a yau Litinin. Na farko tun samun yancin kasar Zimbabwe ba tare da Robert Mugabe a cikin yan takara ba. Yan takara guda biyu da suka fi kowa masoya ba su kaɗai ne sababbi ba a wannan zabe. Dan takara mai zaman kanshi shine na uku a jerin yan takara da aka buga a katin zabe, biyo bayan dan takarar da ke kan gaba wato Emerson Mnangagwa na jam'iyya mai mulki Zanu PF, sai kuma dan adawa Nelson Chamisa.
In the past people were forced or intimidated into voting for particular candidates. Right now people are just
a baya an tursasa jama'a ko kuma a yi musu barazana a sa su zaben waɗansu 'yan takara. Yanzu mutane na lalube ne kuma shine abin da ke burge demokradiyya da jam'iyyu da yawa. Dalili kenan da muke da 'yan takarar shugaban ƙasa da yawa. 'Yan takarar sun ce wannan fafatawa ce mai tsauri, amma kuma wacce ta fi kowacce jan hankalin jama'a a tarihin ƙasar Zimbabwe. Jam'iyya mai mulki a kasar Cambodia ta bayyana cewa ta lashe dukkan kujerun majalisar kasar, abinda ya maida kasar karkashin jam'iyya daya. A zaben da kungiyoyin fafutuka suka aibata domin dakatar da babban jam'iyyar adawa, wato jam'iyyar Cambodia's People's Party, ta ce yanzu ita ke da gaba daya kujerun majalisar kasar guda 125. A wata kididdiga da jam'iyyar ta CPP ta yi, an gano cewa mafi yawancin masu zaɓe sun fi sha'awar ƙauracewa zaben, duk da barazanar da gwamnati ta yi akan duk wanda ya yi hakan. A lokacin da aka tambayi kakakin jam'iyyar ko sakamakon zai nuna rashin gaskiya a cikin zaben, ya bayyana cewa jam'iyyar sam ba ta damu da suka ko kaɗan ba. Prime Minister kasar Cambodia Hun Sen yana gab da dorawa akan shekaru 33 da yayi yana mulki, da ƙarin wani wa'adin mulki na shekaru 5 ba tare da hamayya ba. duk da kuwa kananan jam'iyyu 19 ne suka fafata a zaben ba su samu wani kaso na kirki ba. Shugaban Amerika Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati idan majalisa bata amince da gina katanga akan iyakar Amerika da Mexico ba domin dakile shigowar bakin haure. Shugaban na Amerika ya yi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat dole su ba shi goyon baya kan tsaron iyaka wanda ciki har da ginin katanga da waɗansu tsauraran canje-canje kan harkokin shige da ficen ƙasar. Amma saboda majalisar na da ƙarancin 'yan jam'iyyar shi Trump ɗin wato Republican, wacce kuma yawancin su 'yan Democrat ne, sun ƙi amincewa da ƙudurin Trump ɗin na yin sauyi kan harkokin shige da fice sau biyu a makonnin da suka wuce. Barazanar tsayar da harkokin gwamnatin da Trump ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da izinin kashe kuɗi yake gab da ƙarewa a ƙarshen watan Satumba. Hakan kuma na zuwa ne makonni biyar kafin zaben 'yan majalisar dattijai. Yawanci 'yan majalisar dokokin Amurka na cimma matsaya kan kashe kuɗi kafin kuɗin su ƙare, kamar yadda ya faru a shekarar da ta gabata. 'Yan majalisar jam'iyyar Democrat da dama sun yi amfani da shafukansu na Twitter wajen sukar barazanar da Trump yake na rufe harkokin gwamnati. Labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu an kasa fahimtar ɗaya daga cikin manyan al'amuran al'ajabi a harkar sufurin jiragen sama a tarihin duniya, bayan masu bincike sun shaida wata sanarwa da suka fitar a yau Litinin cewa ba su san abin da ya faru da wani jirgi sufurin ƙasar Malaysia ba, wanda ya ɓace shekaru huɗu da suka wuce. Kok Sushan, wanda shine shugaban masu binciken amincin jirgin MH370, ya shaidawa manema labarai dalilin ɓatan jirgin girar MH370 ba, ya ce za su iya samo dalili ne idan da akwai wani ɓarɓashin jirgin. A ranar 8 ga watan Maris na shekarar 2014 ne jirgin MH370 ya ɓace. Jirgin ƙirar Boeing 777 na ɗauke da mutane 239 da ya kama hanyar Beijing daga Kuala Lumpur. Gwamnatocin ƙasashen Australia da Malaysia da China sun dakatar da neman da suke yi wa jirgin a watan Janairun shekarar 2017. Bayan da suka gama bincikar kimanin kilomita 119,000 a tekun Indiya akan kuɗi dalar Amurka miliyan 150, inda suka tantance cewa haɗarin jirgin dai ta yiwu ya faru ne a can arewa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana a jiya Lahadi cewa ya faɗawa mawallafin jaridar The New York Times yadda ya yi wa gidajen jaridu laƙabi da maƙiyan al'umma, amma ɗan jarida ya mayar masa da martani inda ya ce kalamansa na da raɗaɗi da kuma haɗari ga 'yan jarida faɗin duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wasu mahara sun kai sabon hari a garin Karal da ke ƙaramar hukumar gasar ta jihar Taraba, kuma sun kashe sama da mutane shida ciki har da mai garin. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Rahotanni na cewa wasu mahara ne ɗauke da mugun makamai suka farma garin Karal da ke cikin ƙaramar hukumar gasar tsakiyar dare, inda ko aka samu asarar rayuka, ciki ma har da na mai garin Malam Kacalla da kuma wani shugaban wata makaranta. To wai koya lamarin ya faru, ga ma da tabakin wasu da suka tsallake rijiya da baya yin wannan hari.
Sun shigo mana gari misalin karfe 1:05, gari ya rikishe gaba ɗaya, gadifa yana wuta ratatatata. Sai na ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cikin gidan Kacalla. Na shi abu ya lalace. Shi na ɗauki waya na bugawa Kacalla, wayan shi ya amsa bai ɗauka ba. Sun zo kofa na kamar za su shiga, sai su ce ba gidan ba.
Ina daga cikin waɗanda suka sallaka rijiya da baya. Sun shiga bindigan farko, na ganin dai in ban manta ba ya tashi ne karfe 1:09 a gidan sarki. Da na ji bindiga ya tashi a can, sai na tashi na fita daga cikin ɗakina. Sai na ji harbe-harben ya zo kusa da mu kofan gidanmu kenan. A mutanen da suka zo har da mace kuma matan tana rufe da hijabi, baƙin hijabi.
A wani hali na ban take ji, waɗannan mahara tuni masu kame da wannan baiwa Allah shiga ta kaba da kuma hali ne ya su ita da 'ya'yanta.
Mai gidana ne lokacin da suka shigo
mun ji karan dindiga biyu daga gidan sarki. Muna dauka ko su yan kinnafi ne. Na daga kai mai gida na yace kuntar da kai. Daga nan suka fito daga cikin gidan sarki. Sai suka shigo gidan mu na. Sai suka shigo daki na suka buga kofa suka shiga daki na. Suna cewa ka fito su uku da bindiga a hannunsu. Ka fito sai yace na'am sai ya sauko daga kan gado. Da ya sauko sai suka kama hannun shi. Ina bin shi bayan ya fito bakin kofa sai suka
kawo yanzu rundunar yan sanin jihar Taraba ta bakin kakakinta SPDB misal ta ko tabbatar da wannan hari inda mata ce sama da rayuka shirye ne suka salwanta ba ga wanda aka raunata to amma kuma ta fasha alwashin zakulo maharan
ta mukira da cewa wasu yan dindigan da kan kofuwa misali karfe 1 har zuwa karfe 2 ne sun shiga wannan wuri suna arbi ko ta ina annan kuma jami'an tsaro wanda ke DPO na wannan yankin gasol ya ikokori ya tafi da motoci zuwa wannan yanki amma kafin isan sa wannan wuri ya tarar waɗannan yan dindiga sun harbe mutum sun kai mutum shida waɗanda suka rasa rayukansu a wannan wurin so daga nan dai mun ci gaba da bincike ba tabbatar ko su waye suka kai wannan hari ko kuma menene dalilin kai wannan hari
cikin kwanakin nan ana samun irin waɗannan hare-hare a wasu sassan jihar Taraba da ke da yawan kabilu mutum da kullum hukumomin tsaro ke cewa suna nasu kokari
so muna nan dai muna tabbatar da bincike domin muna nan muna tattara da yanayi amma yanzu an kalli ya an kula da kwanta ko muna aiki sabbe da rana mu tabbatar da cewa wanda suka yi wannan abu bai na karanta ke
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo, a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Majalisar Dokokin Jihar Kano a yau da safe ta tsige Alhaji Yusuf Atta a matsayin shugaban majalisar kuma ta mai gurbin sa da Alhaji Kabiru Alhassan Rurum da ya taba murabus akan wannan matsayin. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A yayin zaman majalisar na yulicinin ƴan majalisa 27 ne cikin 40 suka kada ƙur'a tsige Alhaji Abdullahi Yusuf Atta kuma suka maye gurbin sa da tsohon shugaban da ya sauka a bara Honorable Kabiru Alhassan Rurum wanda shine yanzu mataimakin shugaban majalisar a bara ne dai ƴan majalisar suka matsa lamba ga shugaban Rurum lalle ya sauka daga kan kujerar shugabancin majalisar ko kuma su tsige shi saboda zargin sa da karɓar naira miliyan 100 daga hannun hamshakin attajirin nan Alhaji Aliko Dangote a matsayin taushiyar baki domin majalisar ta dakatar da yunkurin ta na bincikar harkokin kudaden majalisar masarautar Kano a wancan lokaci. Tun kasa da watanni hudu da suka shuɗe ne ƴan majalisar suka yi yunkurin tsige Honorable Yusuf Abdullahi Atta saboda zargin sa da rashin shugabanci na gari amma hakan bata faru ba kawai dai sai abin ya fada kan mataimakin sa kuma nan take aka zabi Alhaji Alhassan Rurum ya karbi kujerar shugabancin mataimakin shugaban Honorable Abdullahi Mekana Ciromawa shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano ya bayyana dalilan suna tsige shugaba Abdullahi Atta
tun wajen kokarin da muka ce muna so zamu tsige speaker ba dan wani abu bane ce muke mu samu cigaba a majalisa cigaban majalisa kuwa ta kowace jiha shine cigaban wannan jihar idan ba majalisa ba ta iya gudanar da aikin ta saboda rashin gudanar da aiki mai kyau ga shi shugaba wajibi ne a samu canji
tine dai Honorable Kabiru Alhassan Rurum sabon shugaban majalisar dokokin ta jihar Kano ya sha alwashin daidaita al'amura dangane da tsarin shugabancin majalisar
a karo na biyu na karɓi wannan kuma na yi alƙawari tsakanin na da Allah zai ja iyawa ta tabbatar da cewa wannan majalisa ta cika wajen aiki tsoro kuma za mu ja iyawar mu tabbatar da cewa mun bi tsarin mun bi dokoki da na ƙasa da kuma na wannan zaure wajen gabatar da dukkanin aikace-aikacenmu na wannan majalisa mai albarka. Sababbin dokoki kamar yadda a baya muka gabatar a wannan zaure wajen za su taɓa rayuwa da daraja da kuma ɗaukakar wannan jiha ta mai albarka.
Wanda yake ƴan majalisar dokokin ta Kano ba su alakanta matakin nasu na yau ba da batun sawar shekar da tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso ya yi zuwa jam'iyyar PDP daga APC amma masu kula da al'amura na ganin cewa matakin baya rasa nasaba da kakar zaben baki da ta fara kankama a wannan ƙasa ta Najeriya. Malam Mustafa Muhammad wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum
da wanda aka tsige da kuma wanda aka mai duk yan jami'an APC ne, amma wani zai tunanin cewa akwai wani abu a ƙasa, watakila musamman ganin cewa a ɗan majalisun nan ana zargin akwai wasu wanda suna da alaka ko ta ƙarƙashin ƙasa ko ta zahiri da tsohon gwamna na Kano, wato Kwankwaso, da kuma tsohon gwamna na Kano, wato Malam Ibrahim Shekaru, wanda a yanzu ana ganin cewa ɗan jam'iyya ɗaya ne, kuma suna ƙoƙari suka cewa sun cire jam'iyyar APC wadda take mulki a nan jihar Kano. Ta iya yiwuwa akwai wani abu wanda nan gaba zai fito wanda zai nuna cewa wannan abubuwan da ake na dambarwar siyasa da kuma tsige jagoranci na majalisa, watakila za a iya alakanta shi da irin wannan
baccin yunkurin sauya shugabanci a majalisun dokoki na jihohin Najeriya da majalisar tarayya da kuma majalisar dattawa na ci gaban daukar hankalin jama'a a fagen siyasar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Tuma da la'agaida Mahmud Ibrahim Kwari. A ziyarar da ta fara na kwanaki uku a Najeriya, daraktan gidan rediyo muryar Amurka Amanda Bennett yau ta bude wani taron bita na kwanaki biyu akan cutar shan inna wadda aka shirya wa 'yan jarida daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga birnin Abuja.
I think all of you may have seen the terrible toll the polio takes on.
Babbar daraktan gidan rediyo na muryar Amurka kenan, Amanda Bennett, ke bude wani babban taron bita kan yaki da cutar polio da muryar Amurka ta shirya wa 'yan jaridu daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda take jan hankalin 'yan jaridun da su yi amfani da kafafen yada labaransu wajen taka rawar kawar da wannan cuta da ta zamanto alakakai, inda kuma ta ce gidan rediyon muryar Amurka zai ci gaba da jan gabar kawar da wannan cuta a sassa daban-daban na duniya.
As Africa is.
Nasiru Yakubu birnin Yero da ke jagorantar gangamin tarukan da muryar Amurka ke shiryawa ya yi karin bayani dangane da makasudin wannan taro.
Kasudin wannan koyarwa da muka samu a wato gugaggu da kuma kwararru masana akan cutar polio shine domin a koya wa 'yan jarida musamman na arewa maso gabashin Najeriya, mazauna Borno, Yobe da Adamawa, yadda za su kawo labarai akan cutar polio, ganin cewa Najeriya har yanzu na cikin kasashe da suka rage da cutar polio, musamman kuma ana ganin jihohin arewa maso gabas su ne suke dauke da wannan loya, musamman jihar Borno.
Ruth Pali Maidugu 'yar jarida ce daga jihar Borno da ke halartar wannan taro a halin yanzu.
A wannan taron zai taimaka aikin mu matuka, don akwai wasu abubuwan da mu 'yan jarida ba mu sani ba, kuma a wannan taron an wayar mana da kai, kuma an kuma faɗa mana yadda za mu shiga wurare, yadda za mu haɗa wato kyakkyawan zumunci ko kuma in ce dangantaka da mutanen al'umman da mu muka shiga inda muka same su, saboda mu samu abin da muke so mu samu a wajensu.
Excellent. Nagode. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuma dalla a gaida Hassan Maina Kaina. Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 11 ne da minti 19 na safe da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji irin ɗawainiyar da gwamnatin jihar Bauchi take yi na ba mu ɗaliban jihar ta damar shiga cikin jerin sahun yara da suke a faɗin duniya wajen samun nagartaccen ilimi. Malam ɗan Azumi Zakari, darakta a ma'aikatar ilimi ta jihar Bauchi, yayin muna bayanai kamar haka.
Ana ciyar da su kullum a makaranta. Shi yasa yanzu in kika je makaranta mai 200 idan zaki kirga zaki same su 300 ko 400 saboda wannan gudumawan da gwamnati take ba su na abinci to da yawa yara suna samun su makaranta. Kuma tana sai musu takardu a wani wurin har ana ba su uniform ana ba su jaka da wasu takardu domin a tallafa musu domin su samu shiga makaranta.
To batun kyautatawa malamai da gyaran makarantu da muhimmancin su a kokarin inganta darajar ilimi. Ya labarin yake a nan jihar Bauchi.
Wannan gaskiya ina ga Bauchi state tana ɗaya daga cikin states a North East wanda gaskiya gwamna ya yi hoɓɓasa a kan wannan abu. In ga na farko na ɓangaren malamai mu a Bauchi state muna ɗaya daga cikin jihohin da kullum muna samun albashin. Bayan wannan kuma gwamnati tana training teachers ana sake retraining nasu kuma. Kwanan baya ma muka ɗau malamai guda 50 muka kai su NTI. Suka je suka yi training sannan suka zo suka yi stepping down training din nan wajen malamai kusan 5,000. Gwamnati ta sake training malamai 7,724 duk domin a training nasu tabbatar cewa suna koyarwa. Kuma ana ba su allowance bayan salarin su ana ba su kowane wata waɗannan malamin da muka yi training ana ba su 5,500 a salary top up. Sannan akwai rural posting allowance da gwamnati take ba wa malamai domin malaman nan su samu su zauna a ƙauyuka. Sannan akwai wasu course subject allowance na malamai wanda suke koyar da darussa na kimiyya haka na turanci da lissafi da chemistry da biology da sauransu su ma duk waɗannan ana ba su allowance. Sannan a ɓangaren gyaran makarantu gaskiya wannan gwamnati ta yi hoɓɓasa da tabbatar cewa akwai yanayi ingantacce wanda malamai da almajirai za su daɗi koyarwa da koyon karatu. Kwanan baya ba zan wuce ce wata 6 ko 7 ba muka gama gyara makarantu 20 a jihar nan. To yanzu kuma muna da makarantu 9 wanda za a gyara su daga sasha na zone din nan.
Dama jama'a suna kuka da gwamnatin baya ta yi gyara amma kuma har yanzu akwai matsala a gyaran makarantu saboda wasu makarantun sun lalace wasu kuma babu wajen zama da sauransu. Akwai wani hubbasa da kuke yi ne akan wannan?
Akwai sosai kike ga yanzu muna kokarin mu tura takardunmu wajen due process domin mu samu certificate mu ci gaba da wannan gyaran. Sannan maganar kujeru kuma kwanan nan muka ba wa Bauchi furniture aikin kujeru 10,000 wanda yana kan aiki yana yi muna rabawa makarantu domin a samu wurin zama.
Ko a gwamnati ta gamsu da gudunmawar da iyaye wajen tallafa da ɗaukar nauyin lamuran ilimi a jihar?
Kwarai wallahi iyayen gwamnati ta amince domin shi yasa akwai tsari da gwamnati ma ta fito da shi ana kiransa SBNC. Saboda amincewar da ta yi yanzu shi ne ta sa wasu decision iyayen yaran da suke ɗauka a makarantunsu tana ɗan taimaka musu da wasu kuɗi bayan ta musu training su tabbatar sun ɗauki wannan makarantar kamar makarantarsu ne domin saboda da iyaye sukan ga makarantar gwamnati kamar makarantar gwamnati ne ba a nasu ba. Amma yanzu saboda wannan hoɓɓasa da suka yi yanzu iyaye suna ganin makarantar nasu ne, ƴaƴan nasu ne, malamin ma nasu ne kuma makarantar a garinsu yake.
Kuma wani jan hankali kuke wa malaman da suke irin fara gurbi wanda ba su da cikakken ilimin wajen ba da ilimin ma al'umma?
Ko da yau ma da muka yi senior management meeting abinda shi commissioner ya ta magana a kai kenan. Yanzu muna dai jan hankalin su shugabannin makarantu bayan training da muke musu su ma su dinga samun tsoffin malamai a cikinsu suna ɗan ba su training suna ɗan kula da suna cikin mutum ga yadda za ku yi kaza ga yadda za ku yi kaza suna ba su ɗan training in addition to training da muke ba su.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Abdullahi Girbo, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta daidaita sautin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Da mata adun mu zan miƙewa.
kai kokarin neman.
To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakon farko yace komawa jam'iyyar PDP da wasu 'yan jam'iyyar APC ke yi neman mulki ya kai su ba san ci gaban al'ummar su ba, dan haka jam'iyyar APC ki kokarin gyara matsalolinki na cikin gidanki. Sako daga Haƙilu Zamani Almajirawa Malam Fashi. Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa, dan Allah ku ga ya waɗancan 'yan majalisu 53 da suka canza sheka daga APC zuwa PDP cewar mu talakawa Najeriya ko a jikin mu ganin yadda mu ne alƙalai a ranar zabe. Sai dai abinda bamu sani ba shine shin masu kada ƙuri'ar a ranar zabe su ma canza su za su yi koko. Sako daga Isun Dila Faki. Sai kuma sako na gaba yace tabbas matsalar kashe-kashe a jihar Zamfara abun kullun ƙara zama ruwan dare yake yi, har an kasa yin komai a jihar duk da irin jami'an tsaron da ake ikirarin an tura jihar, amma abun kullun kon gaba kon baya yake yi, inda ko a baya-bayan nan an kashe waɗanda basu ji basu gani ba, ga yawaitar 'yan gudun hijira. Don haka muke ƙara kira ga shugaban ƙasa da yiwa Allah ya tabbatar da yawaitar jami'an tsaro a Zamfara. Sako daga Hafizu Balaraba Gusau. Sai kuma sako na gaba yace fata na gari Lamiri, al'ummar ƙasar Mali da Zimbabwe, muna muku fatan Allah ya zaba muku shugabanni na gari masu tausayi da kishin talaka, ba masu kishin kansu da iyalansu ba. A ƙarshe ina kira ga ɗaukacin shugabannin hukumomin zaben ƙasashen da cewa su yi duk mai yiwuwa wajen bayyana haƙiƙanin sakamakon wanda ya lashe zabe domin kaucewa rikicin bayan zabe a ƙasashen. Sako daga Bello Ishiyaku birnin Fulani. Sakonmu na ƙarshe ce salam VOA Hausa, muna kira ga hukumar zaben ƙasar Mali da ta yi gaskiya da adalci wajen fitar da sakamakon zaben ƙasar. Sako daga Yahaya Danno Azare tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati idan majalisa ba ta amince da gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ba, domin dakile shigowar bakin haure. Shugaban na Amurka ya yi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat dole su ba shi goyon baya kan tsaron iyaka, wanda ciki har da ginin katanga. Har yanzu an kasa fahimtar ɗaya daga cikin manyan al'amuran al'ajibi a harkar sufurin jiragen sama a tarihin duniya, bayan masu bincike sun shaida a wata sanarwa da suka fitar a yau Litinin cewa ba su san abin da ya faru da wani jirgin sufurin ƙasar Malaysia ba, wanda ya ɓace shekaru huɗu da suka wuce. Cox and Shawn, wanda shine shugaban masu binciken amincin jirgin na MH370, ya shaidawa manema labarai a Kuala Lumpur cewa tawagar tasu bata iya tantance dalilin batan jirgin kirar MH370 ba. Ya ce za su iya samu dalili ne idan akwai wani burbushin jirgin. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana a yau jiya Lahadi cewa ya fadawa mawallafin jaridar The New York Times yadda ya yi wa gidajen jaridu laƙabi da maƙiyan al'umma, amma ɗan jaridar ya mayar masa da martani inda ya ce kalamansa na da raɗaɗi kuma suna da haɗari ga 'yan jarida a faɗin duniya. Murabus ɗin shugaba Robert Mugabe a shekarar da ta gabata ya janyo hankalin mutanen da ba su taɓa tsayawa takara ba, abin da ya sa suka shiga siyasa a wannan zaɓe mai ɗimbin tarihi da ake gudanarwa a yau Litinin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai can dare za a ji mu dauke da sauran shirye-shiryen mu a madadin
Hafsat Bello dan mai sauri
da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham, sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar wato Robert McLean. Baba ya ko makiri ne, ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.
yau da gobe